sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da hanci yau Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da haƙƙoƙin bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka na dasa ƙayyar ɗaruruwan bakin haure na ƙasar Burkina Faso masu neman mafaka zuwa ƙasar su. Muna kuma ɗauke da shirin ciwon ƙyamace da Aisha Ma'az za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru da Muhammad Awal Garba zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Allah ya kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya talata. Abinda muka sani shine ɗaya daga cikin jama'an da ya bi ɗan yawon bude ido ba tare da izini ba ya ƙetare iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja. Mun yi imanin cewa yana hannun Koriya ta Arewa, a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a wani taron manema labarai a jiya talata. Sojan wanda aka ce sunansa Travis T. King ya kwashe kusan wata ɗaya da rabi a wata cibiyar tsare mutane saboda matakin ladabtarwa da aka ɗauka a kansa, abinda wani jami'in Amurka ya shaidawa muryar Amurka kenan. Ya ƙara da cewa an kai shi tashar jiragen sama don maido da shi Amurka, amma ya sulale bai shiga jirgin ba. A wani lamari daban kuma, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin ƙasar da sanyin safiyar yau Laraba, kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi, a cewar ministan tsaron kasar Japan Yasukazu Hamada. Japan ta bayyana rashin jin dadin ta game da harba makaman ta hanyar diplomasiya, a cewar Hamada. A nan birnin Washington, rundunar sojan Amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da Koriya ta Arewa ta yi baya zaman wata barazana ga jami'an Amurka ko yankin kasar ko kuma kasashe abokan hulɗarta. Aniyar Amurka na kare Koriya ta Kudu da Japan na nan daram, a cewar rundunar sojan Amurka. Harba makaman na zuwa ne kusan mako guda bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzaminta na Hwasong 18 a kwanan nan, wani mataki da Pyongyang ta ce kashedi ne ga Amurka da sauran kasashen da ba ta ga maciji da su. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan, hukumar kula da harkokin bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka na ta sakiyar ɗaruruwan bakin hauren Burkina Faso masu neman mafaka zuwa ƙasar su. Tana mai cewa hakan ya sabawa yarjejeniyar kare 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Sai dai gwamnatin Ghana ta musanta wannan ikirari, inda take cewa tana kare haƙƙoƙin bakin haure sai dai waɗanda suka shigo taɓa rauniyar hanya da waɗanda suke ɗauke da makamai da ma wanda ake zargin su da alaka da 'yan ta'adda. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
Matakin hukumar ta UNHCR ta Majalisar Ɗinkin Duniya na zuwa ne biyo bayan gwamnatin Ghana ta sanar da ta sakiyar ɗaruruwan bakin haure da suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba, tare da wasu da take zarga da alaka da 'yan ta'adda, abinda hukumar ke buƙatar da gwamnatin Ghana ta yi ƙoƙarin kare haƙƙoƙin bakin haure a ƙasar. Ta sai dai yayin jawabinsa da manema labaru, mataimakin ministan tsaron ƙasar Ghana Kofi Aman Kwame Mainu ya bayyana cewa gwamnatin Ghana ba ta kyamar 'yan gudun hijira, sai dai nata kokari take yi domin ƙarfafa tsaron ƙasar ta. Ya ce ya kamata mu tantance duk wanda ke shigowa ƙasar, in zaka shigo har in ka cancanta da asamar maka da mafaka, ko shakka babu ba za mu yi jinkiri ba, za mu kiyaye yarjejeniyar ƙara haƙƙoƙin bakin haure. Amma akwai wani lokacin da aka gano makamai a cikin kayan wasu mata masu shayarwa da suke neman mafaka a Ghana, kazalika kama wasu makiyaya sun bore bindigogi ne a cikin kayan su. A don haka ya kamata mu karfafa tsaron mu saboda akwai al'umman kasar Ghana da ya kamata mu kare su.
We have the Ghanaian people to protect.
A kasaran bakin hauren da aka ci sakiyar su Fulani makiyaya ne, abinda sakataren kungiyar AN kabilan Fulani a Ghana wato Tabita Falakun Musa Yakubu Bare yace akwai damuwa sosai.
Ya za a ce wai kuma Burkina Faso matsala da wurin nan ana kashi da wurin da mutane su samu ransu su shigo Ghana wurin zama daga shi alfara kamus ana maida su tsara ba iko kuma wannan wani manufa ke da ni United Nations High Commission of Refugees sun fito da takarda su yi kundin wannan abin da Ghana ke ciki yanda aka ce Ghana muna da kwanciyar hankali muna bin doka abin ga kowa da kalmar shi ana kada da rights kai duk abin da kake gandara wannan labuda ya kashe wannan abu ko da kun ga makabai a hannunsu kada ke wurin fa yana yiwuwa su da kada makabai amma ba su da ba za su zo da su yi fada ba sha adana su in an dubbali doka ya bi su ga dalili da suke rikar makabai a dai amma ba wai saboda wadansu dan guda biyu an gansu da makabai wannan ke gode kamar duk kulada wanda suka gudu suka shigo suka yi hijira da duka su bugaye mutane da kokuwa kowa na rikar makabai ne
na tuntubi mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen Ghana Umar Sanda Ahmad a inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka wanda ya haifar da cece ku ce inda yake cewa
waɗanda suka shigo an tara su inda yake ana kulawa da su alma ana ba su abinci da saura da saura ana duban lafiyar domin on the echo is a false man ba koma da su ba da su abinci mu
ita ko hukumar kare bakin haure ta kasar Ghana wato Ghana Refugee Board ta ce babu daya daga cikin al'umman kasar Burkina Faso da hukumomi a Ghana ke da sanin shigowarsu a hukumance da aka maida su kasar su director hukumar kula da bakin haurin a Ghana ce ta Kawu Fadi ya ce
so far we have registered about just about 3200 Burkinabes
mun yi rajistan bakin haure su fiye da 3000 daga Burkina Faso kuma muna ci gaba da rajistan wasu na yana tabbatar muku da cewa babu daya daga cikin waɗanda suka yi rajista da aka ci sakiyar su
none of the Burkinabes that we have registered has been sent back
hukumomin tsaron kasar Ghana sun sanar da karfafa matakan tsaro dai a iyakokin kasar biyo bayan sun yi nasarar cafke wasu bakin haure dauke da makamai da suka saka ya a jikin su gwamnatin kasar ta jaddada cewa kofofin ta a bude take ga duk masu neman mafaka kuma za ta ci gaba da kiyaye dokar kare haƙƙin yan gudun hijira ta shekarar 1951 Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya
a yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci akan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan nan a wuraren da Russia ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Talata masu sharhi kan lamarin yaki sun ce ya zuwa yanzu Ukraine ta sake kwato yanki mai fadin marabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni amma Russia na ci gaba da rike wurare masu fadi duk da haka General Mark Miley shugaban hafsan hafsoshin sojan Amurka ya fadawa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon cewa a ganin sa san ba gazawa bace kuma yana tunanin za a yi hanzari idan aka yanke hukunci akan sakamakon a yanzu ya kuma ce sojojin Moscow sun boye ababen fashewa masu yawa a filayen sun kuma kafe abubuwan kariyar motocin yaki da kuma sanya wayoyi a ramuka ba a cin ba wata matsaya ba a taron ministocin kudi da gwamnonin manyan bankunan rukunin kasashe 20 na G20 da aka kammala a jiya Talata a India yayin da mambobin kungiyar suka kasa warware bambance-bambancen da ke tsakanin su akan yakin Russia a Ukraine har yanzu ba mu cin matsaya ba akan yakin Russia da Ukraine abinda ministar kudin India Nirmala Sitharaman ta fadawa manema labarai kenan bayan kammala taron na kwanaki biyu a birnin Gandhinagar ba tare da fitar da sanarwar hadin gwiwa ba a maimakon haka India wacce ita ce shugabar kungiyar a wannan shekarar ta fitar da bayananta a matsayin shugabar kungiyar da kuma takardar da ke kunshe da takaitaccen bayani game da sakamakon taron bayan haka ta ambaci cewa an samu rashin jituwa kasashe mambobin kungiyar G20 da yawa sun yi Allah ware da kasar Russia saboda kin tsawaita yarjejeniyar da za ta bada damar fitar da hatsin Ukraine da ake matakar bukata ta Bahar Aswad a cewar ministar kudin India a wani taron manema labarai
Akai da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To madalla kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan wakar
Kina daga Adam Hassan
yanzu ko ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka makonni uku kenan da shirin ciwon yamace ya fara duba batun cin zarafin mata musamman a zamantakewar aure bayan da wani magidanci a jihar Edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga har ya kai ga yanke hannun baki daya zauren ciwon yamace ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da Hajiya Halima Baba Ahmad shugabar gidauniyar Center for Juvenile Delinquency Awareness gidauniyar da take fafutukar wayar da kan mata da matasa mun tattauna akan wasu dalilai da suke haifar da matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata matakan da suka dace dangi da abokan arziki su dauka tanadin da doka ta yi wajen shawo kan matsalar da kuma matsalolin da suka dabaibaye harkar shari'a makon jiya Hajiya Halima tana bayani kan irin dabarun da iyaye suke amfani da su a da don gano halin da sabbin ma'aurata suke ciki inda take cewa
idan mace tana zaune a gidan mijinta hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu ko akwai wani matsala a wannan zuwan da aka yi na farkon nan za a fahimta kuma alhamdulillah har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi auren ƴaƴanmu idan mata boye mu mun riga da mun sani amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba ba da wani abu saboda kar ma an nuna mata an sani din ta ji dadin an sani din ta fara wasu dabi'u marasa kyau
to matashin mu a yau shine tambayar da nayi wa barista Amina Umar barista akwai rukunin al'umma da suke ganin cewa kamar bangaren shari'a yana ba masu aikata laifi kwarin gwiwar ci gaba da aikata laifin a bisa la'akari da yadda ake jan shari'a a kotu wai me yasa lauyoyi suke jan shari'a a kotu to sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace
to abinda akwai matsaloli da suke jawo haka kuma abinda nake so mai sauraro ya fahimta shine ita shari'a tana da wasu turaka da ake ce ma pillars, wanda turaken nan zani ya cewa guda hudu ko kuma guda biyar ne. Tunda magana muke ta muna son mutane su fahimci ne ake ciki. Waɗannan turakan guda biyar, idan daya bai yi aiki ba, to duka hudun ba za su yi ba. Tunda guda biyar ne, idan biyu suka hada kai suka yi aiki, uku ba su yi ba, to ba za a samu ci gaba ba. Idan kuma a ce gaba ɗaya hudun su hada kai lokaci guda su yi aikin a zo a gani, bangare ɗaya tak ya ki yin aiki, to nan ba za a samu ci gaban shari'a ba. Waɗannan turakun da muke da su, su ne na farko, misali akwai shi kansa wanda ya aikata laifin. Idan kika je farfajiyar kotu ko cikin ɗakin kotu, zaki ga waɗannan mutanen guda biyar babu makawa sai an gansu. Na biyu akwai lauya mai gabatar da ƙara, wanda muke cewa prosecution counsel. Na uku akwai wanda ake cewa defense counsel, wato lauya mai ba da kariya. Akwai ita kanta kotu, sannan akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya, wacce aka fi sani da hukumar gidan yari. To duk sanda waɗannan guda biyar ɗin ba su cure sun yi aiki a lokaci guda ba, gaba ɗaya shari'a za ta faɗi. Me nake nufi da haka, ce Aisha, shine yanzu misali a ce alƙali ya zauna, misali lauya mai gabatar da ƙara ya zo, lauya mai kariya ya zo, alƙali ya zauna, amma hukumar gidan gyaran hali misali ba ta kawo wanda ake wa shari'a ba, saboda wasu matsatsaloli nata waɗanda ba zan arbakin su in ci musu albasa ba, amma kowa ya san cewa gidan gyaran hali da tarbiyya a ɗaure yake da matsaloli kala-kala da abubuwan da yawa da gwamnati ya kamata a ce ta samar musu. Zama da su da mu'amala aiki ta samu ka fahimci haka. Sannan misali in ƙara ɗauko miki wani ɓangare, a ce hukumar gidan gyaran hali ta kawo wanda ake tuhuma, lauyan kariya ya zo, lauya mai gabatar da ƙara bai zo ba, kuma kotu ta zauna, kin ganin ma babu yanda za a yi ai shari'a, saboda dokar ƙasar mu ta ce babu yanda za a yi idan mutum ana tuhumar sa da irin wannan laifin, a ce shi zai gabatar da kansa a kotun, dole lauyan gwamnati ne zai gabatar da shi. Haka abin yake shi ma idan kika dube su, zaki ga suna da tarin matsalolin da za su iya hana su zuwa kotu, wanda ya hada su ma da ababen sufuri, kayan aiki, karancin ma'aikatar shari'a da abin da ya kama da haka. Haka misali idan ake ka dau bangaren, a ce kowa ya zo, kotu bata zauna ba, saboda ita ma watan matsalolin su, kaman misali ma'aikatan kotu duk sun hada da kotu, a ce ko registrar bai zo ba, ko ba a dauko file din wanda ake tuhuma ba, ko wani abu makamancin haka, wannan shari'ar ba za ta iya gudana ba. Sannan uwa uba, idan na ɗauke miki matsalolin turakun nan da muke fama da su, su kansu hukumar bincike, wanda kundin tsarin mulkin Najeriya su ya bama dama su yi bincike su gabatar da wanda ake tuhuma, su kansu idan kika duba za ki ga adabaibaye suke da matsaloli, wato hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sandan nan wallahi za ka tausaya musu, babu kayan aiki, babu ma'aikata yanda ya kamata, ba a ba su horo daga lokaci zuwa lokaci, yanayin albashinsu ba a magana, ba su suka gaya mana ba, amma saboda mu'amala aiki da muke da su, mun fahimci wannan abun haka yake. So su ma sai ki ga sun ɗauki lokaci, ba su da ƙwarewa irin ta ƙasashen da suka ci gaba, kamar irin wannan su forensic evidence da ake da su, wanda binciken da za a yi shekara ana yi, da akwai ci gaba a hukumar 'yan sanda wajen yin bincike, za ki ga abu ne wanda a minti ƙasa da minti 10-15 an yi bincike, wanda kwata-kwata a arewacin Najeriya ina jin forensic lab ɗin nan da muke da su ba ta wuce guda ɗaya ko zuwa biyu ba. Muna da mutane sama da miliyan 50 a arewacin Najeriya, to yaya za a yi aiki ya ci gaba?
To barista, ba na tara numfashinki ba, zan dakatar da ke a nan, amma zan baki dama nan gaba ki karasa wannan bayanin da kike yi mana. To Hajji Halima, wannan tambayar ta kike, wasu matakai ne suka dace al'umma, dangi da ma hukumomi na gwamnati su dauka don shawo kan wannan matsalar ta cin zarafi?
Na san akwai lokacin da muka yi ta faɗi ta cikin NGO da ku 'yan media, har Allah ya taimako aka samu aka tabbatar da wannan doka na cin zarafin mata. Duk lokacin da nake maganar mata, ina faɗan mata kowane iri, mata walau mace mai aure ko kuma matan da an ci mata zarafi ne tsakaninta da mace 'yar uwarta, ko kuma da wani namiji ba wanda bai shafi mijinta ba, ko kuma da ɗan uwanta. Yan uwa maza suka ci zarafin yan uwansu mata, ba haka miji yanzu tunda ana maganan
cin zarafin mace a gidan miji ne yanzu ana samun wannan cin zarafin sosai su hanyar da zamu bi ya zama na cewa wannan abin an yi amfani da wannan har mata su ƙara fahimtar cewa lalle wannan dokan da na har yanzu yana aiki shine wajen wayar da kan al'umma mata duka matan da suke da aure da matan da ba sa da aure dole ne ya zama na an yi wannan abin a lokaci daya saboda fada ne wanda ake na abin da ya shafi maganar mace ne da wacce take gidan miji miji zai ci zarafinta ko kuma ƴan uwansa za su ci mata zarafi da kuma matan da su ma kansu ba sa da maza amma kuma suna samun ana tage musu haƙƙinsu fiye da yadda ake tsammani ni kan ma na a yanzu haka nake gani wani cin zarafin da ake ya ma fi na cikin gida wanda ake yi saboda musamman dan baki misali akwai wani lokaci so da yawa da kiga namiji yana son yarinya ne ya kawo sadaki gidansu ya aje sadakin nan ya hana wani ya fito ya neme ta ya hana ta ta auri wani kuma sannan ya aje sadaki ba abin da yake mata sadaki sai wata ɗaya wata biyu ya wata shida wani lokaci shekara ma yana yi wasu ma har sadakin sai kafi shekara akalla ba kasara ba in ya kawo sadakin nan shikenan yana gani ya kama ta kenan ba zai bata kuɗin sabulu ba ba zai bata kuɗin da za ta ɗan yi wani hidiman ta ba a babu wannan ballanta na aje uwa uba maganar kayan sallah ko wani ɗaukar ɗawainiyanta a gani na inda zai zama ma doka yanzu akan wannan dai miji daga ran da ya kawo sadaki ma ƴa mace ya zama na daga ranar zai fara ɗaukan ɗawainiyanta saboda duk da ɗan daɗe wanda ya yi bai zo a iya akai auren nan ba ko to zai zama ma mace da ɗan sauki saukin shine bai zama na an batta cikin kunci da bakin ciki kuma ga sadaki ba in namiji yana ɗaukan wannan ɗawainiyan ko dan daukan dawainiyan ma zai ga ya kamata lalle ya auri matan nan ta tafi gidansa domin ya huta da wannan dawainiyan inda an yi haka da an taimaka mana mata saboda yanzu gaskiya maza suna amfani da wannan ko kuma namiji sai ya aje sadakin daga baya sai ya kikiro na bai ci uwansa ta ce ba ta so ko kuma ba sai ya ce baya so kiga duk wannan shi ma mummunan cin zarafi ne kuma matsalan cin zarafi idan aka ci mu wata mace zarafin to wani hanya to kowane hanya ma tana gani idan ta kusanci al'umma kamar za a ci mata zarafi
to barista kina bayani game da matsalolin da suka baibaye fannin shari'a ko kuma in ce yadda ake gudanar da shari'a
ala ayi halin abinda nake kokarin cewa shine wayannan jinkiri da ake samu wajen gabatar da shari'a abu ne wanda ba za ka taba iya fahimtar sa idan ka kalli fuska daya ba kowace fuska tana da matsalolin ta a cinkushi a tattare da ita to idan kika hada turakunnan wanda a takaice a iyakoti na baki turaku biyar wanda idan zaki fita wajen kotu a harkar gudanar da shari'a da suke da ruwa da suke zaki sako ma'aikatar da ake cewa law reform commission wato ma'aikata ce wacce take je gwamnatin jiha kuma ana da ita a tarayyar Najeriya wacce take da alhakin duba dokokin nan a ga ina ne suke da matsala ina ne suke kawo jinkiri ina ne suke kawo mutane tsaurin fahimta a gyara ita ma wannan ma'aikatar zaki tarar da cewa tana da kalubale da yawa ba a sabunta dokokin don su gudana da sauri ba a sabunta dokokin don hukuncin ya wadatar da wanda ake tuhuma to idan kika duba haka nan kika zo bangare wanda yake shi ma muhimmi ne kamar yadda na gaya miki bangaren yan sanda su suke da alhakin bincike da gurbanarwa su ma za su ga suna da matsaloli Hajiya Aisha idan har mutum zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafiyar da shari'unmu a Najeriya gaba daya matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron fada cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga bangaren gudanarwa wato bangaren gwamnati
mai sauraro anan za mu dakata a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau amma idan aka biyo mu a shiri na gaba zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Babu Ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu ne lafiya
kamar da Aisha Mu'azzu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kabaru
na wannan makon ne da jaridan Gadiya ta kasar jamhuriyar Kamaru anda tayabawa shugaban kasar Kamaru Tabiya wajen labin kokarin da yayi na aika manzo na musamman kasar tarayyar Najeriya Prime Minister kasar Musa Diongo te wanda ya ziyarci nadada shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu wanda ya karbi miki daga hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari sai kuma jaridan Le Jour ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi yanzu dai a kasar jamhuriyar Kamaru ana fama da matsalar yankewan wutar lantarki wanda ba a saba ba a wannan kasar sai dai hukumar karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamaru ENEO ta ce za ta yi kokari na ganin cewa ta cimma burinta wajen gyare-gyare da kuma inganta karfin wutar lantarkin a kasar baki daya sai jaridan Le Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yanda har yanzu haka bala gurbin Boko Haram suna ci gaba da dauki da daya ga ɗan asalin kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman akan iyakar kasar Najeriya Niger da Chad da kuma kasar ta jamhuriyar Kamaru zalatan kasar ta jamhuriyar Kamaru din sun ce za su kokari matuƙa gaya su ga cewa sun cimma burin su wajen tabbatar da zaman lafiya akan iyakokin kasashen guda hudu jaridar Afrimedia kuma kokawa ta yi kan yanzu haka kasar ta Kamaru take samun kalubale wajen yankewan ruwan sha anda ake samu a manyan biranen kasar kuma hukumar ruwan sha na kasar jamhuriyar Kamaru kamota sun ce suna gyare-gyare ne ta bangarori daban-daban domin inganta ruwan famfi a kasar jamhuriyar Kamaru anda ake sanya masa maganin nika wadanda za su kashe duk wata cutuka da suke a gaban al'umma a cikin ruwan shan kasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar nan ta Karara anda ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru tsohon kaftin din kasar Samuel Eto'o yana ci gaba da tarurruka ga sauran takwarorinsa waɗanda suke taka leda a kasar da kuma kula-kula din kasar na yadda za a yi a cimma buri wajen samun matsaya na gyara harkokin kwallon kafa da ma sauran wasanni a kasar ta jamhuriyar Kamaru Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To masu sauraro da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya Talata. Abin da muka sani shine ɗaya daga cikin jami'an da ya bi ɗan yawon bude ido ba tare da izini ba ya ƙetare yankin iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja. Mun yi imanin cewa yana hannun Koriya ta Arewa a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a wani taron manema labarai a jiya Talata. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin kasar da sanyin safiyar yau Laraba kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi a cewar ministan tsaron kasar Japan Yoshikazu Hamada. Japan ta bayyana rashin jin dadinta game da harba makaman ta hanyar diplomasiya a cewar Hamada. A nan birnin Washington rundunar sojan Amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da Koriya ta Arewa ta yi baya zaman wata barazana ga jami'an Amurka ko yankin kasar ko kuma kasashe abokan hulɗar ta. A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci akan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan nan a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Talata. Masu sharhi kan lamarin yaki sun ce zuwa yanzu Ukraine ta sake kwato yanki mai fadin murabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni amma Rasha na ci gaba da rike wurare masu fadi. Ba a cimma wata matsaya ba a taron ministocin kudi da gwamnonin manyan bankunan rukunin kasashe 20 na G20 da aka kammala a jiya Talata a India yayin da mambobin kungiyar suka kasa warware bambance-bambancen da ke tsakanin su akan yakin Russia a Ukraine.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na lasari za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa shirin tare da Bada Umurni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.